taron hadakar kungiyoyin arewacin Nigeria da ya zakulo wakilai daga ƙananan hukumomin kudancin jihar Kaduna baki daya ya cimma matsayar kafa wasu kwamitoci guda uku da za su lalubo mafita game da matsalar tsaro a yankin baki daya. Alhaji Nasra Ashir Sharif shine shugaban kwamitin amintattu na kungiyoyin arewacin Nigeria kuma yana wurin wannan taro.
To a ƙarshe dai an zauna an yi agreement kan cewar wannan fada an gano duk abin da ake su matsalolin sa da aka kafa committee guda uku. Na farko wanda zai duba harkar wato zamantakewa al'umma da siyasa da irin matsalolin da suka janyo a cikin al'amarin da yanda za a yi maganta al'amuran. Sannan akwai matsaloli na tattalin arziki. Wato rashin aikin yin matasa da shaye-shaye a cikin matasa sun taimaka wajen dada daga wannan fitintunu su faru. Don haka sai ake kallon cewar to dole a kafa committee. Sannan na ukun su sai aka sa committee shi kuma akan maganar gwamnati. Me ya kamata gwamnatoci su yi a cikin wannan fitina?
Tunda dai wannan kungiya ta kaddamar da kwamitocin da za su fito da hanyoyin da za a warware matsalar tsaro a kudancin jihar Kaduna. Kamar dai yadda shugabannin kwamitocin suka yi wa muryar Amurka ƙarin haske.
A sunana Honorable Paul Wani, kwamitin da nake jagoranta ita ce Economic Empowerment. An gano cewa yawan zama ta banza da matasa suke zama a kai a yanzu shi ke dalilin kawo wannan abubuwa. So wannan kwamiti za mu sa shi cikin gaba mu ga cewa an samo ma matasa hanyoyin da za su samu abin yi. Saboda a hana su zama banza, rayuwa ta inganta zuwa gare su.
Sunana Reverend Titus Danjuwa, ina kwamiti na Good Governance. To abin da zamu shi ne zamu je mu duba meye gwamnati ta yi, meye gwamnati ba ta yi ba. Ku ce shawara zan ba ma gwamnati domin a tabbata an samu zaman lafiya.
A sunana Alhaji Bala Adamu, ni ne shugaban kwamiti na siyasa, tattalin arziki, jawo hankalin mutane gaba ɗaya akan abubuwan da ke tafiya a kudanci. Za mu gangara mu koma grassroots. Mu je mu tattauna da mutane mu wayar musu da kai mu ji kuma abubuwan da ke damun su da ra'ayinsu wanda za mu kawo ga babban kwamiti don a samu zaman lafiya a wannan yanki namu na kudancin Kaduna.
Bambancin addini da ƙabilanci dai yana cikin matsalolin da hadakar kungiyoyin arewacin Nigeria ta gano cewa suna rura wutar rikici a kudancin jihar Kaduna. Kuma Alhaji Nasra Ashir Sharif ya ja kunnen matasa.
Ana amfani da addini, ana amfani da ƙabilanci, ana amfani kuma da wasu suna amfani da kamar tashin hankalin ya zama kamar masana'anta ce su a gurinsu. Su sukan samu ɗaukaka ta siyasa da kuma abinci da kuɗi. So da wa'annan su za su ta azzafa fitina. To shi yasa aka ce a fara kiran al'umma kada matasa su yadda wasu mutane su dinga amfani da rawukansu suna sa su kuma account din su yana cika da kuɗi. Su amfani da rawukansu ana kashe su suna kashewa su kuma su can suna amfani da wannan ke saka shan suna samun dukiya da abin duniya. Yanzu a gurin akwai limaman addinin musulunci, akwai limamai na addinin kiristanci sun tabbatar cewa babu a inda addinin a ɗaya da cikin addinan yace aje a kashe mutane haka kurum. So da wanda yake amfani da addinin yana using abin ne don cimma wata bukatar sa ta kashin kansa.
Duk da yake dai an samu saukin harare na yan bindiga a kudancin jihar Kaduna cikin waɗannan kwanaki, kungiyoyi daban-daban na ta yunkurin ganin an yi wa tukka hanci tun nesar kofa domin kawo ƙarshen matsalar tsaron da take ci tikicin yawa musamman dai a wannan kudanci na jihar Kaduna. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.